بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da wannan yammaci na ranar Laraba, wanda shi ne yammacin uku ga watan Ramadan, shekara ta 1445, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Maris, shekarar miladiya ta 2024, a wannan masallaci namu na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria. Wannan zai zama darasi na uku kenan insha Allah cikin jeragen darussa na tafsirin suratul Nazi'at. Dama an ga iya tunawa mun ci gaba da tafsiri a cikin juz'u amma kuma har mun gama suratul Naba'i cikin karatu guda 8. Sannan kuma muka fara suratul Nazi'at wanda ita ce za mu ci gaba yanzu insha Allah. Alarmanmu a watan azumi za a canza. Malam Muhammad Nura sahabi shi yake jami'ar Baki a koda yaushe. Da kuma alarma na garin Jalingo. Ya dawo dama yana Kano ne, da kuma ya zo sai muka ga cewa dama wurin shi ne lokacin azumi, bari mu bashi ya jami'ar Baki. Allah ya saka mishi alkhairi. To alarma Malam Muhammad Ashiru zai karanta mana daga farkon suratul Nazi'at zuwa fadin Allah fa idahum bisahira. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min amrihi wa nafsihi wa nafsihi. Bismillahir rahmanir rahim. Wan nazi'ati ghurqa. والناشرات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واهفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافظة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
نعم يانزا يتناوى من تتونا أكام موضوع يوانا سورة ولا شيني بياني جمع تبت لتاشم على الكيامة داوان لا سفارو جباي أرانا باين الله نجري وانا سكي توهيدي سكي إيماني لا سامو سيرا دا غافرا دا غورم الله الله بسامو تكيش سانا باي كمو دا سكي كافر چي سكي كنگري suka yi wa Allah butulci su kuma za su samu sakamako gwargwadon ayyukansu. Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da mala’iku kala daban-daban, masu fusgar ran kafirai da masu cire ran muminai a natse da waɗanda ke yin ayyuka kala daban-daban. Sannan kuma ya tabbatar da cewa lallai akwai tashin alkiyama da abin da kafirai suke faɗi a wannan duniya na mamakin alkiyama. To mun kwana a inda yake cewa qalu tilka idan a idza kunna idza man nakhira qalu tilka idan karratun khasira fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahir. Anan za mu tashi a cikin wannan ainihin darasi, wato bayan da Allah ya faɗi cewa yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa qulubu yawma idin wajifa, ranan da za a yi busar ƙaho sannan a biyo baya da busa ta biyu sannan zukata a ranar su ga cikin raurawa, qulubu yawma idzin wajifa absaruha khashi'a idanunsu za su shiga cikin tsoro da firgici. Allah madaukakin sarki yake ba mu wannan labari har zuwa inda kuma sai aka dawo bayani game da kafircin da kafirai suke yi a duniya, wanda ya kai su zuwa ga wannan tadewa shine da suke cewa a idza kunna izaman nakhira, yanzu nan bayan mun kasance mun mutu an rufe mu a kaburbura mun zama kasusuwa nakhira wanda suke kashi wanda ya riga ya zama saura abin nan din sa kawai saura filin sa wato gaffan sa inda yake da karfi yake da bargo yake da tantakoshin nan duk kasa ta cinye shi ya zama kamar kara wanda aka huda cikin sa irin wanda ake yin sarewa da shi shine izaman nakhira a wata qira'ar nakhira kamar farihin da farihina mun karanta wannan an sharhi shi gurgurun hali kalu suka ce tilka idan to lalle wannan komawar da za a yi a sake rayuwa bayan mutuwa karratun khasira suka ce lalle wannan komawa ce ta asara Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida ai ba wani abun a zo a gani bane a wurin Allah abu ne mai sauki zajratun tsabura ce kawai wahida kafa naya wato dusaka wannan sau ɗaya za a yi ta Allah ya ce fa idahum bisahira sai ga sunan a saman ƙasa suna jiran abin da za a yi da su to ana Allah madauki sarki yana bayyana mana cewa ne kafirai sun kasance suna mamaki kuma suna ƙaryata yadda za a tashe su bayan kasusuwansu sun ratattake sun zama wato ƙasa kamar yadda Allah ya fara cikin suratul yasin fadin sa awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin shi dan adam bai gaida muka halice shi tun farko ba fa idha huwa yayin da ya waye gari ya zama khasimun wato mai yawan rikici mubinun wanda rikicin shi ya bayyana yana rikici da ayoyin Allah yana rikici da gaskiya yana jayayya da abin da ake gaya mishi Allah ya ce wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa sai dan adam ya dinga bugawa Allah misali yana manta cewa an halice shi ne daga mani wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim yana cewa wai waye isa ya sake rayar da kasusuwa bayan sun radaddage Allah ya ce kul ka ce musu yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda zai raye kasusuwan nan shine wanda ya kirkire su tun farko wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ne ya san komai game da halitta idan Allah yake cewa ma abun nan khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida halitta ku tun farko da kuma tashin ku daga baya a wurin Allah kamar halitta abu ne kwaya daya ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah saboda haka Allah zai tashi kowa suka ce tilka idan karratun khasira Muhammad ibn Ka'ab yana fassara wannan yace Quraishawa suke cewa la in ahyana Allahu ba'da an namuta lanakhsiranna lalle inda gaske ne cewa Allah zai tashe mu bayan mutuwa to lalle za mu shiga cikin asara saboda mene faqad kadzabu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun kareta manzon Allah wajahadu bil ba'th sun yi jayayya tashin alkiyama wal hisabi sun kareta hisabi fa idza sabata zalika to ya tabbata wannan abin da suke karyatawa da gaske ne faqad waqa'u fi khasaratin kabira sun shiga cikin asara mai yawa duk da haka ba su yi kansu qiyamul layli su ce bari mu tuba mu bi Allah ta yadda in ma dai an je lahira inda gaske ne ba mu yi aikin banza ba in ma ba da gaske ba ne asara ba asara ba ce ya kamata mai hankali ya tunanin cewa tunda dai da gaske ne ana mutuwa to bari yayi abin da ya kamata ko me zai faru a can yana on the safer side amma sai suka yi wannan kangarar suka ce in hiya tilka idan karratun khasira abin da yake nufi da karra shine maimaita abu ya faru ya sake faruwa ya faru ya sake faruwa a wata fassara ma'anar karatun khasira suka ce lalle mu masu asara ne kamar yadda ake cewa tijaratun rabiha ai tijaratun sahibuhu rabiha to haka karatun khasira ai karatun sahibuha khasira ba shi koman ne asara ba a'a wanda za a dawo da rayuwarsa ranar alkiyama shine yake cikin asara wanda bai bauta wa Allah ba. Allah ubangiji ya tsare mu. Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida, ai ba komai bane, wato tsabura ce guda daya. Zajra tsabura irin abin da ake madabba in ana so ta mike kamar tana kwanci, kamar a karya a bindinta ko a caka mata wani abu ko sanda a jikin jikinta, nan da nan ta mike zumbur, sai aka ishara shi busa kafan, aka kira shi da tsabura saboda abin da zai faru nan da nan kafin a ankara ta faru. Domin ko Allah yana cewa wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab, a cikin nahal al'amarin tashin alkiyama ba komai bane illa kamar kiftawa ido, kafin ka gama faɗan kiftawa ido, ido ma ya gama kiftawa ido, aw huwa aqrab ko kuma ya mafi haka. Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, su mutane sune suke ganin kamar tashin alkiyama wani abu ne na nesa, amma a wurin Allah abu ne na nan kusa. Yawma shaqqaqa al-ardu anhum sira'a dhalika hashrun alaina yasir, Allah ya ce randa kasa za ta daddatse sai su fito cikin gaggawa. Dhalika hashrun, wannan tarawa a wurin mu, yasirun abu ne mai sauki cikin kaf kenan ko auna ji. Allah kuma ya sake cewa wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, al'amarun mu ba komai bane sai kaman ta da rai kwaya daya, kalamhin bil basar kaman kiftawar ido. Duk wannan Allah yana gaya mana ne dan mu san cewa abin ya zo kurkusa fiye da muke tsammani. Innama hiya nafkhatun wahida, wato bur busar kaho ne guda daya, shine ma'anar innama hiya zajratun wahida. Sumiyat zajratan li'anna al-maqsuda minha zajrul makhluqat, ana kiranta da suna zajira ne saboda manufar yin wannan busa na biyu shine a tsabir halittu, a kira su zuwa ga miqati yawmin maw'ud. Dan haka wannan ji Allah yake fara cikin Saffat, fa innama hiya zajratun wahida fa idahum qiyamun yanzuru, a wannan ji kenan cikin suratul Saffat. Irin wannan ta'abirin Allah ya ce busar kaho ne guda daya, fa idahum sai ga duk mutane qiyamun suna tsaitsaye yanzuru suna kallon junansu. Allah ya ci gaba da cewa fa idahum bisahira, idan aka yi zajratun wahida din fa idahum, nan da nan wannan idha fa'un ce ta fujaiya, wato nan da nan idahum sai ga su, hum anan za ta dauka ɗaya daga cikin ma'ana ko dai ma'ana gamammiya. Fa idahum ai fa idal khala'iqu ajma, dukkanin halittu ko kuma fa idahum fa idal kufaru, da gurgurdan fassara da zamu yi, domin wannan lafazin as-sahira ya samu fassarori da yawa fiye da dozin guda. Malamai sun talaliban menene ma'anan fa idahum bis-sahira, wasu suka ce fa idahum ala wajhil ardi ba'da an kanu fi bataniha, sai ga mutane a saman ƙasa bayan da suna ƙarƙashin ƙasa, sun ma mata rufa akbara an sa ƙarƙashin ƙasa, yanzu kuma da aka busa ƙaho kowa kawai sai gashi a saman ƙasa. Farao yake cewa Larabawa suna kiran saman ƙasa da as-sahira li'anna al-insana yasharu alaiha, saboda duka rayuwar ɗan adam wanda yake yin ido biyu yana yin ta ne a saman ƙasa, hatta bacci da yake yi yana yi da sauran rayuwa a jikinsa. Domin asalin as-sahir shine wanda ya kwana ido biyu da yi bacci ba, to as-sahira wurin da ake kwana babu bacci, wurin fafutuka duniya, wurin fafutuka, wurin faɗuka shi ko da zarar mutum ya mutu sai kuma ƙarshen ƙasa sai ya kwance shi, sai yana ƙasan ƙasa kenan kamar yana kwance a ɗakinsa da an busa ƙaho. Fa idahum bis-sahira, sai ga su a saman ƙasa inda suke fafutukansu. Wannan fassarar wasu daga cikin malamai kenan, daga cikinsu akwai al-Imam al-Farra, babban malamin lughar Arabiya. Malamin tafsiri na cikin sahabbai Ibnu Abbas, Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa, yace as-sahira ardun min fiddatin lam yusallahu alaiha qat, yace wata ƙasa ce ta musamman ta azurfa wacce ba a taɓa sabawa Allah a kanta ba, ranar alkiyama Allah zai sa a baje ta akan ta za a yi tashin alkiyama ita ce as-sahira ma'ananta anan sabuwar ƙasa wasu malamai suka ce a'a hiyal ardu as-sabi'a ita ce ƙasa ta can ƙasa ta bakwai ya'ti biha Allahu ta'ala Allah zai zo da ita ranar alkiyama fa yuhasibu alaiha al-khala'ika akan ta za a yi wa halittu hisabi wa dhalika hina tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ai akwai yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa baradu lillahi al-wahid al-qahhar tashkin ibrahim ko to abinda za a yi tabdilu al-ardi canza ƙasa ghayra al-ardi ba wannan ƙasar ba was-samawat sama ita ma a canza ta ba wannan ba ranar alkiyama malamai suka ce za a juya ƙasar ne upside down ƙasa da ke can ƙasa ta bakwai sai ta dawo sama to akan ta za a yi mahalittu wato hisabi Allah ka samu gama lafiya al-imam ath-thawri sufyan ath-thawri yace as-sahira ardu sham ƙasar sham dama akwai hadisi da dama da suka nuna cewa ƙasar sham ita ce inda za a yi wato taron alkiyama ƙasar falastinu yace ita ake nufi da fa'idahum bis-sahira ai fa'idahum bi ardu sham wata fassara kuma daga Wahab ibn Munabbih yace huwa jabalun bi baitil maqdis wani dutse ne a baitul maqdis wanda za a rugurguza shi a mai da shi kamar yashi shine wannan kasar da ake cewa la tarafiha iwajan wala amta babu kwana babu tudu kowa na kallon wanda ke dayan end din wasu malamai kuma kaman Qatada ibn Da'ama yace as-sahira ismun min asma'i jahannam innama qila laha as-sahira li anna ashabaha la yanamuna fiha to muka dauki wannan fassara sai mu ce fa idahum ay fa idal kuffar bisahirati ay bi jahannama idan aka tashi alkiyama nan da nan za a yi marmaza a fara jefa kafirai cikin wuta an gama musu hisabi ita ce ake kira da suna as-sahira me yasa aka ce mata as-sahira saboda babu kwanciyar hankali a cikin ta balantana bayi su samu su bacci ko su nasu Allah ka kare wasu kuma suka ce a'a innaha safra sahara'un ala shafir jahannam wata ƙasa ce sahara wata ke gefen wutar jahannama to kaji waɗannan wasu fassarori ne kawai muka zabo daga cikin tarin fassarorin da aka yi ma as-sahira sai malamai suka ce to me yasa wannan kalma ta zama da wuyar sha'ani haka me yasa Allah kawai ce bai ce fa idahum bil mahshari ko fa idahum bi jahannam a faɗa haka kowa ya gane me yasa sai saboda mahallin sura mahalli ne na tashin hankali bayanin take yi na game da alkiyama bayani ne mai tashin hankali bayani ne mai sa ruɗu da rashin gane ina aka fuskanta to da haka ta kalmomin da ke cikin ta sai Allah ya zabi kalmomi masu tashin hankali masu sa a ruɗe a rasa ma mai ake ciki kalli dai irin fadin shi da muka ji a baya irin tunda kan wannazi'at fizga domin annazmu shine a cire abu da ƙarfin tsiya a fizge shi a cire shi ko da za a lalata inda yake haka wato fitar da ran kafirai yake kalmar da aka fara ambata kenan sai ga ta bar maka wani tasiri na firgici da tashin hankali wannazi'ati naz'a Allah ya ce ina rantsewa da mala'iku masu fizgar ran kafirai fizga na tashin hankali to haka ar-rajifa haka abin nan yawma tarjifur rajifa tatba'uha radifa ulubu yawma idin wajifa jibun rajifa wajifa radifa duk kalmomi ne masu raurawa zukata to haka kuma wajen ma'ana sai Allah ya kawo da kalmar fa'idahum bis-sahira aka bar malamai da aikin fahimtar ma me sahira take nufi duk wannan dan mutum ya shiga sai ta yin shi game da al'amarin kiyama cewa al'amari ne mai tashin hankali kamar yadda muka faɗa lafazin hum yana ɗaukar ma'anar a dukkanin halittu yana ɗaukar kuma ma'anar kafirai a keɓance musamman mu ɗauki fassara wanda suke cewa as-sahira na nufin wutar jahannama to kamar yadda muka ambata daga cikin fawaidin wannan sura yanzu wannan daga farkon wannazi'ati zuwa faɗin Allah fa idahum bis-sahira shine gaba ta farko ta sura sannan kuma za a yi wani dajiya za a faɗi wani labari wanda shi kuma ba labarin alkiyama bane sannan a dawo zuwa labarin alkiyama daga faɗin Allah Allah ta ka hadisi Musa zuwa ƙarshen kisar da aka ambata a takeice buga misali ne na wani jabbeli cikin jababira wanda ya kafirci kuma ya samu sakamako irin wanda ya dace da shi. To daga farko zuwa nan zamu ga cewa a ciki akwai farko kamar da muka ambata akwai kalman annazi'at da tazo take nuna cira abu da ƙarfi da ulf wanda haka take zuwa a cikin alqur'ani dan ta nuna abinda koda an baka shi cikin lalama ka riga ka saba da shi baka so a kwace ko kuma baka yi abinda ya kamata lokacin da ya kamata ka bada kayan kamar da Allah ya faɗa game da sarauta qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah shike bada mulki a wajen barwa sai ya ce kana bada mulki ga wanda kaso wato salin alin Allah yake baka mulki ya ba wanda ya ga dama amma randa Allah ya so ya kwace mulkin sa wanda aka ba mulkin bai so ya bayar cikin lalama saboda haka Allah ya ce wa ta'khudul mulka mimman tashau sai ya ce wa tanzul mulka wa tanzu Allah sai ya fuzge da karfin sa nashi ne ba amma sai ya fuzge don da ya shi mulki bai so ya bayar to haka da Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil a wannan kuma tajri min tahtihimul anhar ko ta cikin suratul a'raf a shaydin shi wa naza'ana fi sudurihim min ghillin dan adam Allah ya zukatan mu tana cike da matsaloli kiyayya hasada gaba ganin kyashi nunkufarci ga sunan bila adadi wa na'udhu billahi min shururi anfusina kullu haka yake fada cikin addu'a Allah ka tsare mu daga shirrin kawo nan to wannan sharrin dake cikin zukatan dan adam saboda ya riga ya zama sakan leta ta dan adam dan adam bai iya rabuwa da shi saboda ka wanda yake sama ma yana kishi da hasada wanda yake kasa mutum ya fika arziki ya fika wadata ya fika komai amma yana kyashi abin da zaka samu mutum ya fika ilimi ya riga ka wani ma hala farfesa ne amma yana kyashin masa da za a baka ku mun gane mutum shi yake baku kayan sari kuna kasuwanci amma yana kyashin abin da kuke samu a ciki dan ya baku supply na fuel water ko supply na fenti ko supply na kayan hatsi yana kyashin me za ku samu balanta na kuma yan siyasa gwamna ya sawa kansila ido to ina kuma ga na ƙasa kaga shine aulada ya sawa da sama ido to abin ya riga ya zama mana nature dan haka ranar alkiyama Allah cikin rahamarsa zai cire mana duk waɗannan abubuwa dan mu shiga aljanna babu gaba babu kiyaya babu hasada amma sai an yi da gaske wajen cirewa ma'ana sai malaiku sun dinga danna mutane suna fizge abin kenan wata gida ko wannan zana ma bi zurihin min gille ina fata muna ganewa haka irin fadan Allah da ya ba labarin annabi Musa wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nadiri hannunsa na cikin aljihunsa ko wayar rigarsa to nan kuma saboda firgita da aka ce fitar da hannunka cikin firgita da ƙarfi ya fitar da hannu fa idha hiya baydha'u lin nadiri da kuma irin Allah yake faɗa wala in azaqna al insana rahmatan ko walaqad atakal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu idan muka dandana wa dan adar rahama wataran kuma sai muka fizge ta Allah yace innahu la yusul kafur cikin hud ko Allah yace sai kaga dan adam ya zama mai cire rai mai cire tsammani daga rahama Allah mai butulcewa da mantuwa to dinda ka ji naza'a a cikin alqur'ani ko a cikin larabci kwace abu ne wanda sai an yi da gaske wanda sai an yi ba ji ba gani saboda ka sura ta fara da wannan ta'abir sannan sura ta nuna mana yanda Allah ya rantse da abubuwa mabambanta cikin halittunsa shi Allah madaukakin sarki yana da damar ya rantse da duk abubuwan da ya ga dama cikin halittunsa da aka yi ce wannazi'ati naz'a wannashidati nashda wassabihati sabha a wani zai ce wadduha a wani zai ce wallayli idha yaghsha a wani zai ce kaza ya ce kaza Allah yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama mu ko bil adama abinda aka daura mana a shar'ati shine mu rantse da Allah ko da sunayensa masu tsarki wannan sura tana dauke da wani yanayi mai rudarwa mai rikita kunnuwa mai sanya mutum cikin tashin hankali da kalmominta masu karfi da muka ji irin yawma tarjiful rajifa ranan da girgiza za ta girgiza mai girgiza za ta girgiza tatba'u har rajifa kuma mai biyowa bayanta ta biyo bayanta Allah ya ce qulubul yawma idhin wajifa, da kuma wannan kalma ta as-sahira wadda ta zo don nuna tashin hankali da tawatturin da ake ciki. Daga nan sai aka dakatar da bayanin tashin alkiyama, sai kuma Allah ya buga mana misali na irin abinda Quraishawa suke yi na kafirci a lokacin. Allah ya ba su labarin wani kasar gumin kafiri wanda dukkan garasu ba su yi irin kangararsa ba, shine Fir'auna. Allah ya ce hal ataka hadithu Musa. Na'am.
Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas huwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. فقلت لك إذا تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى.
الله يجزي هل أتاك حديث موسى؟ شن لابار موسى يا زو مكة إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى كأن بتسند أبنجدن سيكي رايشي بالوادي المقدس أولو قززبو مي البركة طوى وانا ايكي تشمو طوى اذهب الله يجزي مسا كتفي إلى فرعون زواج فرعون إنه طغى اللي شياوش إياكا فقل idan kaje kace masa hal laka ila an tazakka, shin bana nuna maka abinda zai saka tsarkaka ba, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kuma in shiryatar da kai zuwa ga ubangijinka fatakhsha sai ka ji tsoron sa, fa arahu al-ayatul kubra, ya nuna wa fir'auna aya mafi girma. Kamar da muka ambata wannan kissa ta Musa da fir'auna ta zo a tsakankanin labarin tashin alkiyama. Allah ya kawo ta ne anan dan buga wa mutanen Makka misalin wani kasur gumin kangarare shine Fir'auna. Anan zamu lura cewa an ambaci kissar a takaice saboda siyakin surar takaitacciya ce. Idan an ce abu dada ta, to surar za ta yi tsayi fiye da asalin tsarin da take a kai, sannan kuma dan ta daidaita da dabi'ar ayoyin gajejjerun ayoyi. Manufar wannan kissa anan shine kwantawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali da nuna mai cewa kar ya damu, duk wannan kangarar da Qurayshawa suke an taɓa yin kangararru wanda suka fi su, kuma za su ɗanɗana kudarsu sakamakon kangararsu, kamar yadda waɗancan kangararrun da suka fi su suka ɗanɗana kudarsu. Saboda haka ana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya yi haƙuri da sannu nasara za ta zo mishi daga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Sai Allah ya fara kissar ta ainihin wato kissar ta Fir'auna da Musa, aka fara ta da wani yanayi wanda zai sa mutum ya zama yana da shauƙin jin labarin. Da aka ce hal ataka hadithu Musa, shin labarin Musa ya zakke maka, wato ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shin kana da labarin ganawar da Allah ya da Annabi Musa a wani kwazazzabo mai albarka ƙasan wani dutse mai suna Tsuwa, kana da wannan labarin? Hal anan tana iya ɗaukar ma'anan tambaya da gaske, ina abin da yake ce ma al-istifham at-tahqiqi, wato tambaya wanda za a yi maka ba wai dan ana so ka bada amsa ba, ana so ka tabbatar da abin haka. Ce ka ji labarin wane ya rasu kuwa, wato ana ce maka wane ya rasu. Za ta iya ɗaukar kuma ma'anan kad, ma'ananta kad ataka hadisu Musa, hakika labarin Annabi Musa ya zake maka. Domin ai an saukar da labarin a cikin wata sura wadda ta rigayi wannan sauka, duk da sura ce makiya, amma kafin saukarta akwai surar da suka sauka suka ba da labarin ainihin wato Annabi Musa da gwagwarmayar da ya shi da ɗan uwansa Haruna a lokacin zamanin Fir'auna. Annabi Musa ya gana da Allah Maɗaukakin Sarki a Tur Sina, kamar yadda muka ji a cikin Suratul Qasas da wasu wurare. Allah ya ba mu labarin wannan ganawa a wurare daban-daban. Idan muka ɗauki misali a cikin Suratul Taha daga faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, wa hal ataka hadisu Musa إذ نادى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هكا الله يفعل أشكى سورة طه شو النبي موسى لابارن شياذ كيمكا لوك تندي تهود إيالنسا باين يابرو غرم مدينة ياي أوري يزو يأينهم بطا أهنيا باين يابطا سيهن جهازكي سيهن جهازكي سيهن جهازكي هجراني برن جوغون حسكين ko in samu mana abinda zamu haskaka mu ga hanya ko kuma na samu shiriya na gane hanya daga can falamma ataha yayin da ya zo gurin hasken nudiya ya Musa sai aka kiraye shi Allah ubangiji shi ya kiraye shi yace ya kai Musa inni ana rabbuka ni din nan da kake jin muryata inji Allah ni ne ubangijinka Allah ya ce mishi fakhla an alayka cire ta kalmarka innaka bilwadil muqaddas tuwa lalle kai kana wani wuri ne mai albarka da ake ce matuwa wa ana khartuka kuma ni na zabe ka fastami lima yuha ka sa kunne ka ji abin da za a karanta maka na wahayi a wajen Allah ya umarce shi ya mishi wasiya da tauhidi ya bashi annabta da manzanci inda yake ce mishi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri lalle ni din nan ni ne ubangijinka Allah guda daya abun bauta isa cancanta da gaskiya kuma ni na kamata abauta ma ka tsayi da sallah dan ambato na Allah ya bashi manzanci da fadin sa idha ila fir'auna innahu tama ka tafi gun fir'auna ka je ka mishi wa'azi lalle shi fir'auna ya kasance mai dagawa ne zamu ga cewa an maimaita idhab ila fir'auna innahu daga so biyu a qaha ta farko da ifradi idhab ila fir'auna a cikin aya ta 24 aka je can gaba aka sake maimaita ta da tasniya idhaba ila fir'auna a cikin aya ta 43 kenan lokacin wato bayan an baiwa dan uwansa Musa annabta bayan ya roka ya ce a taya shi a bashi mataimaki waj'alli waziran min ahli haruna akhi sai Allah ya maimaita musu umarin da cewa idhaba ila fir'auna innahu taga ku tafi kai da dan uwanka zuwa ga fir'auna kafirin nan lalle shi ne dagawa ne lafazin taga ma'anan shi asa wa takabbara wa tajabbara wa jawaza al-hadda hatta tajasara jusuran aziman wa qala huwa ar-rabb fir'auna yayi saban Allah yayi girman kai yayi kangara ya wuce iyaka ya wuce makadi da rawa ya shafa wa idan shi toka kai yace wai shine ubangiji mahalici wato jama'a fir'auna din da yake neman kafiri fir'auna ya gama kaiwa kafiri kaga dai a wani waje yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi shi bai san wani abun bauta ga mutanen misra ba sai shi har ma yana cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ko gana mallakin misra ba kuma ga duk waɗannan koguna su ne suna gudana a ƙasa na kuma ku ba mu gani ne wato kamar shi ne yake halitta da kangara shi da kai kangara sai ya ce ana rabbukum al-a'la wai shi shine ubangiji mafi daukaka to anan ne Allah ya mishi kamu na farko da na ƙarshe to fir'auna ya kai ga wannan matakin da haka ma ka mace sai a ce mishi dagutu ko addagiya domin at-tughyan fi aslihi huwa mujawazatul haddi shine wuce iyaka kamar yadda Allah yace Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu Allah yana musu izgilanci da suke izgilanci ba Allah sannan yana kara musu dagawar su kafircin su da ya wuce misali cikin suratul baqara kenan ko jiwai da Allah yake cewa inna lamma bagal ma'u hamalnahum wa hamalnakum kayo hamalnakum fi jariya cikin alhaqa Allah yana bada labarin abin da ya mutana annabi Nuhu inna lamma tagal ma akwai fassara iri ne tagal ma ko dai aka ce ruwa ya wuce duk wani abu da ba a taba ganin ruwa ya taba shanye shi ba sai da ya shanye shi shine tagal ma wasu malamai suka ce tagal ma ruwa ya yi fushi har ya wuce umarnin da aka bashi akwai malaiku da Allah ya ba su dama su dinga umarnin ruwa to su suka ba ruwa umarni yayi ambaliyar dufana to shi ma ruwan saboda kishin laifukan da aka yi wa Allah sai ya wuce iya umarnin ma da malaikun suka bashi shine ma'anar inna lamma dagal ma hamalnakum fil jariya a shahidi shine at-tughyan wuce iyaka da aka ake ce makafiri da ya bunkasa sai a ce mai dagutu sai a ce mishi dagutu ko a ce dagiya Allah ya ce hal ataka hadisi Musa idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi zuwa ga fir'auna lalle shi fir'auna ya kasance mai dagawa fa qul ka ce masa hallaka ila an tazakka me zai hana kana ganin zai yi ka gyaru ya kai fir'auna ka tsarkaka wa hajiyaka ila rabbika fatafsha kana ganin zai yi in shiratar da kai ne annabi Musa zuwa ga ubangijinka fatakhsha in ka karbi shiriya sai ka ji tsoron Allah wato Allah ya aiki fir'aun Allah ya aiki mala'ika annabi Musa da Haruna zuwa ga fir'auna a matsayin annabawa manzanni su je su kira fir'auna zuwa ga tauhidi su hana shi shirka su kuma tserar da banu Isra'ila daga zalunci fir'auna da jabberancin sa lafazin fir'auna mun ji cewa a wani darasi a baya cewa asalin shi Ibraniya ne wanda suna ne na mukamin shugabancin kasar Masar a lokacin annabi Musa wanda ake cewa a tarihance shine fir'aunan da suka yi zamanin da annabi Musa an ce ana ce mishi Minfita ibn Ramses al-Thani amma kafin nan da ba a ce musu fir'auna sai dai a ce mishi al-Malik sarakunan kamar zamanin annabi Yusufa za ga Allah ya ba mu labarin wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin wa qala al-maliku ituni bihi astakhlisu li nafsi qalu naftidu siwa al-maliki ana ce mishi al-malik 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 ko kuma a ce mishi al-aziz wa qala niswatun fil madinati imra'atun azizi turawi fata an-nafsi su kuma da suka shigo me suka ce qalu ya ayyuhal aziz masana wa ahlana ad-durr inji yan wannan Yusufa ko da ire-iren su a cikin sura suna nan burcik to daga baya sai aka canza wa sarautar suna ana ce mata fir'auna wannan fir'auna an yi su da yawa amma wanda yayi wannan kangaran zamanin annabi Musa shine wanda aka yi ta maimaita labarin sa a cikin alqur'ani ba ji ba gani kuma a tarihin duniya a kafin annabi Musa da bayan annabi Musa har zuwa zamanin da muke rayuwa har zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da irin kafiran da aka yi su Utbatu su Abu Jahal su Abu Lahab da waɗannan gaggan kafirai cikin sanadidu Quraysh ba a taba ganin kangararren bawa tsagira mai tsaurin ido da fasadi da barna da kafirci irin Fir'auna ba kamar da muka ambata yayi da awar ilahantaka yayi da awar rububiyya yayi da awar cewa shine mafi girman ubangijai ma gaba daya duk da haka mu kalli irin sakon da Allah ya aika masa na tsayi da hujja Allah ya umarci annabi Musa da yi mishi kyakkyawan kira fa qul hal laka ila an tazakka ba ce da ka je ka rufe shi da raddi ko ka zagi uban shi ka tona mukakannin shi asiri ka mai gorin asali ka goranta mai kafirci ba ce a mai haka ba ce fa qul hal laka ila an tazakka me zai hana ka shiriya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha in shirta da kai zuwa ga ubangijinka ka ji tsoron sa wato ana kiran shi a kwaitar da shi a shiryatar da shi dan ya bar shirka ya bi tauhidi ya bar kafirci ya bi imani aka yi amfani da wannan lafazi Abul Baqa yana cewa amfani da lafazin wahdiyaka ila rabbika da aka amfani da lafazin ila yana nuni zuwa ga cewa wannan akwai boyen lafazin ad'u ad'uka ila rabbika fatakhsha shi sa aka amfani da ila saboda dace da abin da aka shari wannan irin uslubi shine irin uslubin da Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sanda ya aika shi da Allah yake ce mishi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sutun nahl ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da kyakkyawan hikima wato hikima ita ce zance mai jan hankali zance duk wanda ya ji shi zai tabbatar eh lalle an faɗa abin da ya kamata a faɗa kuma an zuba zancen yadda ya kamata a zuba shi zancen da an ji shi ba za a tuhumi mai yin sa da cewa to duk da dai gaskiya yake faɗa amma abin nashi babu hankali ai ba haka ake yi ba ai wannan magana ba ta dace ba wannan magana akwai raina hankalin mutane a cikin ta akwai batanci, akwai sakin baki, akwai magana irin ta ƴan tasha, to duka hikima ba ta tafiya tare da wannan. Ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Me al-mau'izatil hasana? Shine a jawo ayoyi, a jawo hadisai, a fassara su da fassarar sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauran malamai. Shine al-mau'izatul hasana. Qul innama unzirukum bil wahyi. Ina muku gargadi ne ta hanyar wahayin da Allah ya mun. To wajadiluhu, idan musu ya kama, billati hiya ahsan, da abin da yafi na bayan kyau, yafi wajadul hasana, yafi bil hikima kyau. In an zo musu lokacin da a al'adance ake iya harzika, ake iya losing temper, ake iya shiga ruɗu, ake iya samun mutum a yanayin kare kansa maimakon kare gaskiya, to a lokaci ake mishi umarni da ƙara girmama umarnin cewa lalle ya tsaya akan gaskiya. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi, haka kuma duk wani mai wa'azin ƙwarai yake wa'azi. A yanzu ne da al'amura suka rikice, aka samu mutane har suna inkarin cewa in za a yi wa'azi ba dole sai an bi wani tsari. Sai su ce wanda yake yin irin wannan wa'azin sunan shi ɗan usulubi, ko a ce sunan shi ɗan bin mutane a hankali, ko sunan shi wanda bai san yadda ake wa'azi ba. Ce ai ɗan bid'a ba a musu haka, cin ubansu ake, fata-fata ake musu. To kaga wannan jama'a, wannan talbisi ne na Iblis. Ruɗarwa ce shaiɗan yayi wasu masu wa'azi suke ganin cewa wai su za su yi wa'azi ne kawai da a tattaki mutane, a casa su, in sun gara ma su yi imani, in ba su gara ma ba ko oho. Ni na riga na gaya musu, to wannan ba salo ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba, ba salo ne na annabawa ba. Jibi dai kafircin Fir'auna da umarnin da aka ce a yi mishi wafazi mai sauki, a can wani da Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ku gaya mishi zance mai laushi, hala ya wa'azantu ko kuma ya ji tsoron Allah. Saboda haka a cikin tsaha kenan ko, saboda haka idan za a yi wa'azi jama'a, ana so mai wa'azi ya zama yana da hikima, hikimar zance. Ana so mai wa'azi ya tanadi nassoshi wanda zai karfafi zancen shi da shi. Kar ka zo kana wa'azi kawai ka cika mutane da labarin da na yanzu, labaran da ka ji a rediyo, a jakan magori, da wanda ka ji abun jana'iza ko zammakoki, da wanda suke yawo suna trending a social media, da labaran da aka bugo maka waya ko aka kawo maka ƙara a majalisinka ko a makarantarka ko mata masu neman fatawa, ya zama da wannan za ka cike lokaci. Wannan ba wa'azi bane jama'a, wannan kissa kenan. A da idan mutum yana irin wannan wa'azin, yara ake sawa su ta jifarsu. Haka wasu malamai suka ba da labari, sun zo garin Madina zamanin Maliku yana raye, suka ce sun taho daga ƙasar Andalus, duk inda suka je suna da irin mai wannan wa'azin da yake tsaya yana wa'azin tirmi. Suna isuwa Madina, an gama sallah a masallaci, sai ya miƙe zai wa'azi. Da aka fara jin irin wa'azin, sai manya suke ta kucewa a gunsu, yara kuma suka tara dutsuna, duwatsu suka fara mushi a tile, suna ihu-ihu ga maƙaryaci. To da waɗannan ɗalibai suka isa makarantar Imam Malik, sai suka ce muna da tambaya kafin komai, Allah shi gafarta mana. Mun ga wani abun mamaki a garin nan. Ya ce me kuka gani? Shi ɗan ƙomi ya nike zai wa'azi, an fara jifarsa. Ya ce me yake faɗa a wa'azin nan? Shi ce irin kisoshi ne, masu raunata zuciya, masu ban al'ajabi da ban tausayi. Ce to ai mu haka muke a nan garin, ba ma san kisa yi. Abinda muke so, in ka zo wa'azi ka ja aya ka ja hadisi, ka faɗi Ƙur'ani, ka faɗi sunna, ka faɗi maganganun malamai wajen fassara su. Wannan shine wa'azi na gaskiya. Da aka waɗannan mutane suka fara girgida kai suna mamaki cewa lallai sun ga gari ba irin nasu. Amma kaga yanzu mu a zamanance irin wannan labaran su suke cin kasuwa. Su ake so, da su ake status, da su ake yin duk wani abu da zai trending. A ji labarai, wasu ma ba su da gaskiya labaran. Wasu akwai na kara kai daga jinsu. Da aka musu tsoron Allah, masu wa'azi, masu karantarwa, masu huduba, mu daina ɓata wa mutane lokaci da waɗannan labarai wanda kana iya jin su a ko'ina. Ba bambanci ka ji su a gun mai shayi, ka ji su a gun mai ɗan wake, ka ji su a gun zaman makoki, ka ji su a zaman majalisa, ka ji su a ofis, ka ji su a kasuwa, ka ji su a mota za a je Kano, kuma ka zo gun wa'azi, kuma ka ci gaba da jin su. Na bambanci kenan dawa. Ya kamata a ji bambanci idan an zo majalisin wa'azi, ya zama Ƙur'ani da hadisi da sauran maganganu na ilimi su ne suke da tacewa a wajen. Allah ya tsare mu. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ga a cikin wa'azin shi bai taɓa yin zagi. kodaran shi ya baci zai faɗi kalmomi ne wanda suke ba sa wuce mahallin shari'a. Abdullahi dan Awun dan Asu yake cewa ya manzo Allah ina so in dinga rubuta abin da kake faɗa amma wani lokaci na gangaranka ya baci kan zai rubuta ba abin da kai niyya ba. Yace ka rubuta komai da bakin nan ya faɗa, wannan bakin baya faɗan abin da ya saba wa shari'a Allah. Sura kala ga malaluban ka gabaki daya ba za ka yi manzo Allah sai tambayi ruwa abi irin da yake cewa ya dau caji wato ya losing temper din shi ya tafa dan abin da ba kai ba gidi abin da kai da ka faɗa ma idan mai hankali ne kai bayan ka natsu ka dawo ka huce zaka ji kana nadama cewa kai bai kamata na faɗa kaza ba abin da ka naka na faɗa gaskiya ba daidai bane in kana da hankali dole zaka yi kanka wannan katin ka natsu ko da shedan bai barka ka dawo gobe ka ce jama'a ayi hakuri jiya wallahi caji na dauka ko da baka yi haka ba dai amma ka koma gefe zaka koma kana tsa zaka yi kanka karatun cewa kai bai dace da ni mai wazi ne wannan kalmar ba saboda kuma kai kuduwa ne abun koyi ne mutane suna koyi da kai a tunaninka da halayenka da dabi'unka da zaran sun ga kai abu za su ga a to shikenan tunda mallam yana yi ma bari ne Allah ya tsare mu saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin haka sahabbai ba sa yi sauran masu azi ba sa yi na zamanin da wadi laka ila rabbika fataksha wato in shirta da kai zuwa ga ubangijinka fataksha wato sai ya zama ƙarshen al'amarin ka ka samu khushu'i ka ji tsoron abin da ya biyo baya na uquba Allah ko kwace mulki ko makamantan su abin da ake nufi da al-khashya wato ka lazimci farillai sannan kuma ka guje ma ayyuka waɗanda Allah ya hana. A nan akwai ishara zuwa ga cewa al-khashya ita ce musabbaba wata ke samuwa daga ilimi kamar yadda Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama sai aka amfani da khashya a nan ma kamar yadda Zamakhshari yake cewa khashya al-khashya li'anna usturiya al-khashya li'annaha malakul amri tsoron Allah shine yake ba mutum duk komai faman khashiyallaha ata minhu kullu khair duk wanda yake jin tsoron Allah za a ga dukkanin alkhairi tare da shi waman istara ala llahi ata bi kulli shar wanda kuma baya jin tsoron Allah zai iya yin dukkanin wani mummunan abu to za mu ga Annabi Musa ya fara wa'azin shi da wannan istifhamin na cewa hal abin nan da yace halaka ila anta zakka wato ya mushi tai kamar da zaka ce ma baƙonka ko zaka kwana a wajen ka mushi tai wato cikin girmamawa da mutuntawa za a ce ma bako hallaka an tanzila indana misali sannan sai aka biyo baya kuma da zance mai sauki wato wa aje kai la rabbika fataksha Allah yace kuma in shirta da kai zuwa ga ubangijinka sai ka ji tsoron shi annan wato ana shirta da fir'auna zuwa ga ya barbarna ya kuma ya bishirya kuma ana tsaye mai da hujja Allah madaukin sarki a cikin ilimin sa na gaibi ya san cewa Fir'auna ba zai shiri ba kakaf ba zai imani ba amma ya aiko mishi da manzanni har guda biyu me yasa dan a tsayen mai da hujja to daga nan zaka fahimci ka'idar iqamatul hujja tsayawa da mutum hujja kafin a yi masa hukunci idan ka ji mutum ya aikata wani abu ko ka ji mutum yana faɗan wata kalma ko wata mazhaba ko wani tunani da ya saba wa na kirki ko na gaskiya baka zuwa kai kai ilalin sha madayin dan bid'a ko batacce ko zindiki ko fasiki ko kafiri har sai an tsayen mai da hujja me tsaye da hujja a karanta mai gaskiya ya ganta a mai wa'azi a tattauna da shi ko a aika mai da sakon gaskiya ya zamana cewa an fahimci ya kangarewa gaskiyan ne bayan yana sani ala ilmin yake kangarewa to wannan sai a mai hukunci da kafirci ko da fasikanci ko da bid'a ko da zindikanci ko makamancin sa shine abin da Allah ya dauke sarki Fir'auna anan aka tsayen mai da hujja zamu ga cewa an yi amfani da lafazin rabb faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha can baya ma idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa me yasa aka ce idnadahu rabbuhu ba a ce idnadahu Allahu ba me yasa aka ce wa ahdiyaka ila rabbika fataksha ba a ce wa ahdiyaka ila Allahi fataksha ba to malami sun kalli wannan suka ce lafazin ar-rabb anan an yi amfani da shi ne saboda shi ne lafazi mafi zama a can kololuwa ta fuskar kasancewa Allah ya fi karfin kowa da fuskar kasancewa bayi dai da suke ganin suna da karfi ko wadata ko ilimi sa da bukata zuwa ga Allah Annabi Musa da annabtarsa da manzancin sa da karfin sa da muka ji cewa yana iya daga murfin rijiya wanda sai mutane sun taru tari masu yawa amma da bukata zuwa ga Allah da haka aka ce iznada hu rabbu ubangijin sa haka fir'auna duk jabberancin sa da kafircin sa da yadda yake gani yafi karfin kowa shi ma bai isa yafi karfin Allah ba da haka aka ce mishi wa ahdika ila rabbika fatakhsha domin ku Allah yana cewa qul fa mar rabbukuma ya musa Allah yana ba da labarin fir'auna da yazo shi kansa a cikin kangarar tasa sai ya ce musu wai waye ubangijin nan wato ubangiji sunan ar-rabbu wanda yake da ma'ana ta mahalici mai rero mai bayar da rayuwa da arziki da abinci mai kashewa mai rayawa shi yayi sammai shi yayi kasa dan haka ya cancanta abauta masa shine uluhiyya din ko to kaga rububiyya ita ce asalin rumfa ga sauran sunayen Allah madaukakin sarki dan haka duk inda ake so a nuna gazawa bil adama to yafi dacewa ya fanda lafazin ar-rabbu fiye da lafazin Allahu shi yana zuwa ne dan nuna cancantar Allah ga cewa bayi su bauta masa Allah ya sa mun gane isti'malin na Qur'ani dan haka Allah a wani je yake cewa Fir'auna ya ce wa Annabi Musa qala faman rabbukuma ya Musa bai ce faman ilahukuma ba su kuma suka ce qala suka ce rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ubangijinmu shine wanda ya baiwa kowace halitta shi ya halice ta kuma shi ta daita kaga duk suna fa da lafazin ar-rabb saboda mahalli ne na ainihin wato a nuna karfin ikon Allah da karfin halittarsa da karfin idarar sa wajen rububiyya Allah ubangiji ba da ke sarki ya samu dace idan Allah ya kai mu darasi na gobe insha Allah za mu ji ragowar fa'idojin da suke a cikin wannan gaba ta kissar Annabi Musa daga Musa da Fir'auna da bayani akan abinda Allah ya bashi na aike da kuma abinda ya bi bayan kangarar da Fir'auna yayi a daidai wannan lokaci insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace abinda muka faɗa wannan zama daidai muna fata Allah wanda yake ba mu ladan mu gabaki daya Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ka sanya mu cikin da zaka yanta a wannan wata mai albarka da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai gabaki daya godiya ta musamman ga Allah madaukakin sarki ta farko da ƙarshe sannan godiya kuma ga ainihin ƴan uwa masu kula da wannan karatu da shugabanni ga wannan masallaci muna yi ma shugabanmu kuma malamin mu kuma da wannan masallaci barka da zuwa shine malam Muhammad Ali ko Allah ya saka mu shi alkhairi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba Allahumma inna fi man hadaita wa atina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita وبارك لنا فيما أعطيت وكنا وصل في أن شاء الله ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا من منك إلا إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله